This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Baba Yako makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Talata 29 ga watan Oktoban shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To baba, wani harin da sojojin Isra'ila suka kai a arewacin Gaza yau Talata ya halaka mutane sama da 60. Wasu 'yan bindiga sun halaka mutane 5 a yankin Baluchistan mai arzikin ma'adanai a kasar Pakistan. Sannan kasar Saudiya ta ce za ta ci gaba da haƙo adadin man da ta saba haƙowa a daidai lokacin da take kuma yaƙi da dumamar yanayi.
Kanan labaran kenan. Wato a yayin da zaben babban zaben shugaban kasar Amurka ke ƙara kusantowa, masu fashin baki na ci gaba da sharhi akan jihohi mafiya tasiri a zaben, inda za a fafata tsakanin 'yan takara.
Akwai jihohin da su suna tsakiya ne, tangal-tangal suke, za su iya juyawa kowane shekara.
To kamar wasu jihohi ne aka fi sanin su da irin wannan yanayi? To sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani akan wannan tambaya. Bayan haka za a ji cewa masu ƙananan sana'o'i da ke amfani da wutar lantarki a jamhuriyar Nijar suna fuskantar cikas. Bayan haka muna ɗauke da shirin noma tashin arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar. Akwai kuma saƙonni da kuma sauraro ka aiko mana ta hanyar email. To amma duk sai mun fara da shan labarin duniya tukuna.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan auni lafiya ga labaran. Jami'an lafiya a Falasɗinu sun ce wani harin da Isra'ila ta kai ta sama yau Talata ya rutsa da wani bene mai hawa 5 na zaman iyalai a arewacin Gaza ya halaka mutane aƙalla 60. Harin ya auku ne a Bayt Lahiya, inda jami'ai suka ce wasu mutane kuma 17 sun ɓace biyo bayan harin. Babu wani bayani daga Isra'ila nan take. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya soki wani ƙudurin doka da Majalisar Dokokin Isra'ila ta amince da shi, mai haramta babbar hukumar agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke taimaka ma Falasɗinawa UNRWA. Jami'ai a lardin Baluchistan mai fama da tashe-tashen hankula a ƙasar Pakistan yau Talata sun ce wasu 'yan bindiga sun kai hari kan ma'aikata a wani wurin gina madatsar ruwa, suka kashe 5 tare da raunata wasu 2. Harbe-harben sun auku ne a gundumar Bangur a wannan lardi mara cunkoson jama'a wanda ya shahara wajen mallakar ɗimbin ma'adanai. Mazauna wurin sun ba da rahoton cewa maharan sun tsere daga wurin akan babura. Nan da nan dai ba a san inda suka nufa ba. Mai magana da yawun gwamnatin lardin Sahid Rin ya tabbatar da adadin waɗanda abin ya rutsa da su. Yana mai cewa hukumar gundumar ta ƙaddamar da bincike kan wannan harin. An kai mutane 2 da kuma suka ji raunuka da kuma garewakin zuwa wani asibitin da ke wurin, a cewarsa. Kasar Saudiya ta dukufa wajen samar da gangunan mai miliyan 12,300 kulle yomin, a cewar ministan makamashin kasar Yarima Abdulaziz bin Salman a yau dinnan Talata, da yake jawabi a taron shirin saka jari dan gaba FII a takaice da aka yi a birnin Riyadh. Yariman ya ce kasar, wacce ta fi kowace kasa a duniya samar da mai, za ta ci gaba da cimma burinta game da albarkatun mai, a yayin da take kuma ƙoƙarin cimma burinta na kawar da koko yaƙar ɗumamar yanayi. Ya ƙara da cewa, za mu siyar da duk wani adadi na makamashin da wannan ƙasa ta mallaka illa iyaka. Za a aiwatar da wannan manufar ce tare da sauran manufofi kafaɗa da kafaɗa, irin su rage gurɓata muhalli da kuma iska mai lahani. To karfa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. A bayan kowace shekara hudu fafutukar lashe zaben shugaban kasar Amurka na bagewa a muhimman jihohin raba gaddama, ba kamar sauran jihohi da aka san su da wata jam'iyya ba. Waɗannan jihohin su ne suke raba gaddama suna cancanja alƙibla tsakanin kowane zaɓe, kuma akasari a cikinsu ne ake fafatawar gaske, domin su kuwa ne ke raba gaddama wanda zai lashe zaɓe. Wato kenan, a nan ne ƙuri'un gundumomi za su wato da za a bayyana su ne za su shiga da mai nasara a fadar White House. Sannan muhimmancin waɗannan jihohin ya sa 'yan takara sun fi mai da hankali wajen yaƙin neman zaɓe a cikinsu. Dr. Kabir Hassan ɗan Najeriya ne mazaunin nan Amurka ya mana fashin baki akan irin waɗannan jihohin.
To ka san yadda shirin tsarin zaɓen Amurka yake, ba irin misali na Najeriya ko Nijar ba ne, na majority carry the vote ba. Kowane jiha tana da Amurka yawan electoral college, wakilai indirectly ne ake zaɓe. So in ka ci zaɓe a jiha za ka sa wakilai ne. Akwai final zaɓen da ake yi a House of Reps bayan an yi general elections. So a zaɓen Amurka wanda ya sami delegate 270 ne shi ne zai dawo shugaban ƙasa. To rikicin da ake yi shi ne saboda an daɗe ana siyasa na ra'ayi da kuma yadda tattalin arziki ke tafiya a jihohi. Mutane a jihohi, wasu jihohin su riga sun raji'a a tsarin aƙida da tattalin arziki da yake daidai da wata jam'iyya. Misali, jiha ta biyu mafi girma a Amurka, Texas, wanda tana da delegate ya fi 30, tana da aƙidan noma da man fetur da tsarin dai ƙauyawa da suke son ƴanci da rike bindiga. So jihar Republicans ne. Babu yanda za a yi kai Democrat ka je campaign ba
a Texas.
A Texas ka ci zaɓe a shugaban ƙasa. Maybe shekara 50 da ka suka wuce ma ba yi wannan ba. So you are wasting your time. Misali, jihar California ita ma haka take. Ita kuma ta Democrat ne, babban jiha ce, ta fi kowanne girma da yawan mutane. Delegates ɗinta suna da yawa, ina ji ba zan iya faɗa da ka ba, amma dai za su kai maybe 40. Amma jihar saboda 'yan fim da 'yan technology da 'yan boko da 'yan unions, jiha ne da tattalin arzikinta da mutanenta sun raja a tsari na jam'iyyar Democrat. Su ne za ka samu suna ba sa son bindiga, sun fi karfin goya ma ba unions da sauransu. So ko ya za ka yi kana Republican da kyarkaci California, the last time da wani ya ci zaɓe a California was Reagan. So ɗan California yana takarar shugaban ƙasa.
Kuma ɗan Republican ne.
Ɗan Republican ne 1984. So kaga shekara 40 ba wanda Republican da ya ci wannan. So akwai jihohin da su suna tsakiya ne, tangal-tangal suke.
Haka.
Za su iya juyawa kowane shekara.
To kamar wasu jihohi ne aka fi sanin su da irin wannan yanayi?
So jihohin da aka fi sanin su da irin wannan yanayi, jiha ta farko ita ne jihar Pennsylvania, inda na yi makaranta kuma na yi zama a jihar na shekara aƙalla 9. So na san jihar sosai gaba da baya, ƙauyuka da birni. Gabacin jihar nan ne babban alƙarya garin Philadelphia, 'yan birni. So wannan Democrats suka fi yawa, nan ne kamfanoni suke da lebo da mutane sosai a manyan birane. Tsakiyar jihar nan ne ƙauyawa suke da gonaki da kamfanoni na sarrafa kayan noma da sauransu. Nan tend to vote Republican. Muna maganan irin su Allentown da sama can wajen su Scranton, akwai jihar Michigan. Ita ma jiha ne ita da take da baki musulmai da larabawa. Abinda mutane ba sani ba shi ne in ka je wani area a Michigan a ga yawan masallatai da musulmai, abin zai baka mamaki sai ka ɗauka kana Lebanon ne ko Syria. So yawancin aka zo in ana siyasa wanda duk ya iya in Democrats suka yi convincing larabawa da baki da baƙaƙe suka fito sosai za su iya cin Michigan. Haka suke cin Michigan. su kuma Republicans idan suka je kauyukan suka zaga suka yi convincing mutane su fito su kan iya cin Michigan. So wannan yawanci jihar on out na waye ya fito da su waye yana da tasiri waye zai iya cin jihar. Misali 2016 Hillary bata fito da bagage ba bata yi convincing din so ba su fito bata fadi jihar. 2020 Democrats suka je suka yi ta bugawa suka yi convincing kowa da Larabawa da baki da bagaje su fito suka ci jihar. So yanzu jihar is a battleground state saboda rikicin gabas ta tsakiya na Libya na Palestine da Lebanon. Akwai ɗan Lebanon da yawa a wajen and most of them they are not ba sa jin daɗin goyon baya da Amurka take ba ma Israel. So da yawa sun fito suna complain cewa ba su zaɓi jam'iyyar Democrat ba.
Dr. Kabir Hassan kenan ɗan Najeriya mazaunin nan Amurka yake mana wannan fashin bakin. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To baba, shugaban Chadi Muhammad Idris Dabi ya kaddamar da wani aikin tabbatar da tsaro wanda ya hada da farautowa da kuma dakile ɗaruruwan mayakan Boko Haram waɗanda suka kai hari tare da kashe sojojin Chadi sama da 40 ranar Lahadi a shiyar tafkin Chadi mai makwabtaka da Kamaru, Najeriya, Nijar da kuma Chadin. Dabi ya ziyarci yankin a jiya Litini inda ya taimaka wajen jana'izar sojojin nasa.
Il a instauré 3 jours de deuil national en la mémoire de martyrs tombés sur le champ d'honneur.
Gidan talabijin din kasar Chad kenan ke bada rahoton cewa shugaba Muhammad Idris Dabi ya bada umurnin a yi kasa-kasa da tutocin kasar. Sannan dukkan gidajen radio da talabijin da ke kasar ta yankin tsakiyar Afirka kada su sa komai sai baitocin addini na tsawon kwanaki 3 tun daga jiya 28 ga watan Oktoba. Bayan jana'izar sojojin, Dabi ya yi shelar kaddamar da Hasniket, wani aikin soji wanda wasu sabbin sojojin da aka tura tafkin Chadin za su yi, wanda ya hada da zakulowa da kuma kawar da mambobin kungiyar ta'addancin da ke boye a wurin. Dabi ya yi jawabi a gidan talabijin na kasar. Dabi ya ce a matsayinsa na shugaban kasar Chadi shine babban kwamandan sojojin kasar kuma mai tabbatar da tsaro da lafiyar farar hula, kuma ya umarci sojojin Chadi da su kare lafiyar farar hula da dukiyoyinsu ta wajen bin sawu da kuma halaka 'yan ta'addan Boko Haram waɗanda suka yi munanan aika-aikar kan sojojin gwamnati kuma suka ɓoye a wajejen tafkin na Chadi.
Agaja Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu ko bari mu sake komawa taskar rahotanninmu. Masu kadanan sana'o'i da ke amfani da wutar lantarki a jamhuriyar Nijar suna fuskantar matsaloli na yawan ɗauke wuta wanda ya kawo cikas ga sana'o'in tasu sakamakon ɗaukewar wuta da ke faruwa a tarayyar Najeriya. Wakilin Maharu da Mamman Bako na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto.
Daya daga cikin masu kankanan sana'o'in kayan sanyi da ke kan iyakar Nijar Najeriya gefen birnin Kwanne mai suna Musa Umaru ya ce mini abin na saka su tabkaɗin bin hasara irin wannan lokacin.
Gaskiya hisbillahi wannan rashin wuta ya kama cikas da dama sirtu mu masu kayan sanyi. Duk abin da ka san kana sayar na kayan sanyi babu halin ka saida shi, wani ma ya lalace, irin su madara nan duk sun bi sun lalace mana. Gaskiya wannan harka sai dai addu'a.
Sai dai bangaren kamfanin gidan wuta na ƙasa reshen Nijelek da ke birnin Kwanne, shugaban kamfanin mai suna Abu Musa ya ce matsalar ba daga bangaren su bane, inda ya yi amfani da wannan damar domin baiwa jama'a hakuri.
Akon atashi an doki kwanaki muna cikin waga matsalar ta reshen huta, wanda abu ne wanda mun same shi daga kacewa huta ta daga Nigeria. Ba abin da za mu ƙara ce mutane kamar da muka ce musu wancan gami ne. Gaskiya muna neman goyon basu cikin hakuri kuma muna ƙara basu hakuri da sunan waga Nijelek tamu da birnin Konni da ta jihar mu ma wadda Attawa da Nijelek tamu gaba daya muna ba al'umma basu hakuri lalle muna fata al'umma su ji dadi nan gaba abin sani shine dangantaka da Nijelek ita Nijelek dai gurin ta na hari kuma na kullun shine duk ko ina ada duk inda wani yake Nijelek tana so ta bashi huta to dangantaka da yanke huta dan mutane su sani Nijelek ba ta wasa wajen mutum yana da huta ya samu katsewa huta Nijelek ba ta iya kwana ba ta iya zama
yanzu haka dai yankuna da dama na kasar ne ke wuni ko kuma hadda kwana cikin duhu sanadiyar yankewar wutar lantarkin yayin da masu kankanan sana'o'i ke ci gaba da kokawa game da wannan matsala kamar yanda waɗansu daga cikin su suka shaida mini musoma da Abdu Nabado
mu yanzu fuskemu da muke harkar ruwa wani madara da ji da sauransu wani madara tana zahir lalacewa idan babu wuta kuma ne sayan ko ruwan zai sayan babu sani kaga ba zai saye ba
muna fuskantar cikas da dama saboda dukkan wasu abubuwa wanda aka amfani da su na wuta to yanzu duk masu wannan sana'o'i sun koma sai a hankali a harkoki magana ta gaskiya harkoki sun tsaya yau muna tsawon kwana kusan 10 abin da fatan mu ga wannan gwamnati ta yi kokari don Allah inda matsalolin suke a samu a gyara su
Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Ta gaida Haruna Mamman bako da wannan rahoto kai tsaye ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sanadiyar
cigaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz baban lake gabatarwa
karma wanda baya shine ta da mu sandare na arzikin mu shine uwa uwa
muna huwe waya bayani masu kama kifi da sayarwa a Najeriya da ci gaba da kokawa kan irin halin da sana'ar ta su ta shiga a cikin yan shekarun baya bayan nan inda suke cewa rashin tsaro sadar canjin dala Amurka na daga cikin abubuwan da suka sa wannan sana'a ta nufi durkushewa a cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon mun tattauna da ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar masu kama kifi da sayarwa ta Najeriya
sunana Sani Rulwanu arzika mai kifi Kaduna ina shugaban masu kifi na Najeriya a ƙarƙashin kungiyar da ake cewa Nigerian Union of Fishermen and Seafood Dealers kungiyar masu kama kifi da masu sayar da kifi ta ƙasar nan
to ko wani hali sana'ar kifi take ciki yanzu haka a Najeriya
wato sana'ar kifi yanzu a cikin ƙasar nan ta lalace ta tabarbare mana gaba daya kuma dalilin hakan kaman kaga Maiduguri tana ba mu kifi da kashi 50 cikin 100 saboda wannan matsalolin tsaro ba a samu sannan masu kawo zuwa kasashen waje su kifi yanzu ba sa iya tafiya so saboda dala ta yi tsada sannan masuntan mu ba su da kayan kama kifi sannan kuma ba su da intervention da dan jirage da tallafi da gwamnati da take bayarwa sai dai turawa suna karɓar lasin a Najeriya suna shiga can teku da nisa cikin teku deep sea suna kama kifi suna tafiya da shi kasashen waje kusan kimanin miliyan 50-100 a cikin wata ɗaya suke kama tafi da shi kasar su gyara kuma a ji a siyo a can.
To yanzu ya za ka kwatanta wannan hali duk da ka faɗa ya za ka kwatanta shi da yadda sana'ar kifi take a da kafin wannan hali yanzu da ka bayyana mana da kuke ciki yanzu.
Wato wancan lokaci ana samun lokacin akwai zama lafiya mutanen Kamaru mutanen Chadi suna kawo kifi su Gamboro suna kawo baga a Doro baga duk ana kawo shi nan Kaduna mafi yawanci kuma daga Sokoto a mutanen Kalmalo mutanen har kifin Libya Algeria duk ana kawo shi kasan nan nan Kaduna a da kamar mutanen Ilori kamar mutanen yankin Fatakud makurdi da duk Kaduna ne santa nan suke zuwa sai kifi su gure shi to amma tunda aka samu matsalolin tsaron nan da kuma tabarbarewar tattalin arziki abun ya zo ya lalace gaba daya daga baya kuma an koma kiwon kifi gwamnati ta kawo juya akalar gwamnati akan maganan kiwon kifi to shi kuma kiwon kifin nan mafi yawanci lokacin da gwamnatin Buhari ta zo ta ba da tallafi to amma tallafin sai aka ba Nacel aka ba CBN babban bankin Najeriya to mafi yawancin wannan suka karbi da wannan intervention din tallafi ba masu kifi bane. Wasu kuma an musu training na sati ɗaya sati biyu, to ina training sati ɗaya biyu zai yiwu ga sana'ar kiwon kifi? Kaga ba zai yiwu, dole sai an koya da sauran. Shi sa yanzu na wani tunani a munan arewa muna so mu kawo wani tsari, tunda dama arewa ita ce Kaduna, ita ce cibiyar arewa da kuma ita wannan sana'a. To ina ta kokarin yadda
kai magana cewa yanzu sana'ar ana samun tangarda ba kamar yadda take a da ba, to ya zaka kwatanta yadda kuke samun kudin shiga a yanzu?
A yanzu babu ba kudin shigan ai, kuma mafi yawancin ma su masu tafiya su shiga kasashen wajen sun daina saboda dala ta yi tsada. Sannan kuma anan yanzu dai kwata-kwata babu kudin shiga a kifi, ba a samun kudin shiga saboda babu makifi. Sai ka tafi da 50,000 dan kifin da za a baka a leda za ka rubo shi, ba a auki saboda babu shi.
Yanzu a kungiyance, wani irin kokari kuke yi domin ku ga kun maido da martaba ita sana'ar kifi ta dawo yadda za a dinga samar da ayyukan yi?
Wato muna ta kokari yanzu akan gwamnati ta fahimci irin matsalolin da suke cikin wannan sana'a ta mu a yanzu, saboda karancin kifi da kuma rashin tallafi ga masu kama kifi. Sati biyu da wuce na rubuta ma shugaban kasa takarda akan ina sanar mashi da cewa fa ga halin da kasa take ciki a maganar kifi, kuma muna ta dukkan kokarin da ya kamata mu yi akan gwamnati ta fahimci cewa lallai babu kifin na cikin kasa. Don haka shi sa muke so mu kawo tsari ta karkashin partnership da kungiyar makarantar koyar da kiwon kifi wacce take America a California, domin mu zo gwamnatin jihar Kaduna ta mu fara ta jihar Kaduna misali, tunda ita ce cibiyar arewa, mu samu fili mu gina gonakin kifi a wurin, kuma mu kirkiro wurin koyar da kiwon kifi yadda mutane za su fahimci abun. Sannan kuma mu ba da recommendation ma gwamnati ta ba su tallafi, domin in ba haka muka yi ba to yana da wahala su fahimci da abin yake kuma yadda ita gwamnati za ta ba da nata gudunmawa. To amma yanzu muna kyautata zaton shi mai girma gwamnatin jihar Kaduna, mun yi masa bayanai akan haka, kuma mun yi ɗan rubuce-rubuce a takardunmu mun tura masa, kuma an duba mahimmancin a wannan tsari da nake so in kawo mu fara shi ta nan jihar Kaduna, sannan mu ɗauke shi jihohin arewa yadda za mu samu masu da abin yi da kuma kifin ya wadata a cikin ƙasa a abubuwan da muke ta ƙoƙari. Yanzu dai muna sauraron shi mai girma gwamna Obasani akan a ba mu approval na wannan wuri da muke bukata inda za mu yi training center ɗin da kuma wadatar da kifin ma a cikin jiha nan jihar Kaduna da kuma arewacin Najeriya.
Ka yi maganar cewa a da jihar Kaduna ita ce cibiyar da ake, ko kuma jihar da ta kasance cibiya wadda ake hada-hadar kifi sosai a Najeriya. Ban sani ba, wannan sana'ar za ka iya ba mu yasi na adadin irin kudaden shiga da ake samu da kuma yawan ayyuka da take samarwa matasa?
Kwarai da gaske. Na farko ina ganin kamar a nan Kaduna ma wanda yake kusan kullum akwai kasuwanni da suke ci. Maiduguri dai akan mota sama da 2-3-5 sukan shigo a rana, wani lokaci a sati motocin da suke shigowa ba su girgwa. Sannan akwai masu saukewa, akwai masu ɗauka su tafi talla, akwai ga sunan da yawa, kuma da ana karban haraji, duk kowane kaya ya zo ana karban haraji. So yanzu kaga duk girman Kaduna yanzu a takaice yanzu a haka, da Kaduna tana da babbar kasuwar kifi inda duk kayan da ya zo za a karba haraji sannan a shiga da shi kasuwa. So yanzu babu irin wannan ma kasuwar. To shi sa ni yanzu a tunanin tsarin ni da nake so in kawo, so muna so da wannan kamfani na DD Fine Country as an investor wanda yake a partnership da America, su ne za su fara koyar da wannan sana'ar kifin. Sannan kuma masu sayar da kifin ma kansu su samu wurin da za su dinga zuwa su saya su sayar, ya kasance su mutanen jihar Kaduna sun san ga wata santa ta kasuwa yadda duk wanda yake buƙatar kifi in gasashe yake so, in ɗanye yake so ya zo, kamar yadda kaga a su New York, kamar irin su China da sauransu, duk suna da irin waɗannan kasuwannin, kamar yanzu ka tafi Kado Fish Market a Abuja, in ka tafi can santa ne inda zaka je kasuwa.
Masu sauraro, anan zamu dasa a cikin wannan shirin namu, da Allah ya taimaka makon gobe zamu kawo muku ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin shugaban kungiyar masu kama kifi da sayarwa ta Najeriya, wato NIPAS, Sani Rulwanu Arzika mai kifi Kaduna, sai kuma Julia Discretion da taimaka ta da mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
To madalla gaida Baballe, yanzu kuma ga sakonku masu sauraro.
Ra'ayi da farko, ra'ayinka ne Hassan Dogon Faci ba tsari. Kace ya kamata shugaba Tinubu ya sabke ministan wutar lantarki saboda lalacewa wutar lantarki a arewa, domin gazawa ce a ce wutar lantarki ta gagari arewacin Najeriya, da fatan dattawan arewa za su gaggauta ɗaukar mataki nuna rashin jin daɗinsu a kan katsewa wutar lantarkin in dai suna kishin arewa. Sai kuma ra'ayin Bubu Mai Goro Gashuwa, kace zan yi amfani da wannan dama domin yin tsokaci akan yadda arewacin Najeriya ke fuskantar matsaloli da dama, musamman na rashin wutar lantarki. Tunda aka haife ni, ban taba ganin an samu matsalar wuta a arewa na kwana da kwanaki ba, sai a gwamnatin Tinubu. Dan haka nake kalubalantar wannan gwamnati ta gaza sosai wajen dadadawa talakawan Najeriya.
To madalla, yanzu ko kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe, muna kokarin kawo muku wannan sako game da zaben Amurka wanda za a yi a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, amma kada a shafa. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko agogonmu na cewa karfe 10:11 ne da kusan minti 27 na safe a nan Washington DC. Ga wannan sako.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Allah ya kawo mu sabuwar kakar zabe a Amurka.
Haka ne, a ranar 5 ga watan Nuwamba, Amurka za su fita kwansu da kwarkwatarsu zuwa rumfunan zabe domin kada ƙuruwarsu a zaben shugaban ƙasa, duk da cewa tuni wasu sun riga sun yi zaben wuri, wato early voting.
To a dalilin haka ne za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki da fashin baki daga masana kan babban zaben na Amurka.
Shirye-shiryen da muka tanadar muku za su zo muku ne gabanin zaben, a lokacin zaben da kuma bayan zaben, wato idan an bayyana wanda ya samu nasara.
Saboda haka sai ku kasance tare da mu a shirye-shiryenmu na radio da talabijin da kuma shafukanmu na yanar gizo, musamman ma na sada zumunta kamar na Facebook, X wato Twitter da kuma Instagram.
Kazalika muna nan a dandalinmu na WhatsApp akan lamba alamar tarawa sai 1-202 4569 9, inda za ku rika samun labarai kai tsaye game da wannan zaben mai cike da dimbin tarihi a fagen siyasa Amurka.
Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunsu.
To madalla, yanzu ko ga Ibrahim da takaitattun labaran duniya.
To a takaitan, jami'an lafiya a Palestino sun ce wani harin da Isra'ila ta kai ta sama yau Talata ya rutsa da wani bene mai hawa 5 na zaman iyalai a arewacin Gaza ya halaka mutane a kalla 60. Harin ya auku ne a Bayt Lahiya, inda jami'ai suka ce wasu mutane kuma 17 sun bace biyu bayan harin. Babu wani bayani daga sojojin Isra'ila nan take. Jami'ai a lardin Baluchistan mai fama da tashe-tashen hankula a ƙasar Pakistan yau Talata sun ce wasu 'yan bindiga sun kai hari kan ma'aikata a wani wurin gina madatsar ruwa, suka kashe 5 tare da raunata 2.
Kamar sauraro, iya abinda za mu iya kawo muku kenan a wannan shirin na la'asariya. Sai kuma can da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shiri, inda za mu ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayinku akan maudu'un da za mu kawo muku a daidai wannan lokaci. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Fiona Wamai wacce ta shirya ta bada umarni, da injiniyoyinmu na wannan la'asariya da suka hada da Mr. Chan da kuma Al Santos da ya taimaka masa, Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, amma a dakacin shirin yau da gobe, shirin matasa. Wassalamu.